Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta tabbatar da afkuwar hatsari na wani jirgin sama mai dauke da ma'aikata na kamfanin Kotko masu gyaran bututun man fetur din da ya fito daga can kasar Jamhuriyar Chadi, wanda ake tace man fetur din a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Mutane 11 ne suka rasa rayuwarsu a hadarin da ya faru, wanda ya hada da matuka jirgin sama guda 2 da kuma wata mace ma'aikaciya a cikin jirgin sama, sannan kuma da ma'aikatan bututun mai din. Hatsarin da ya faru ne a tsakanin birnin Yaounde da garin Belabo, mai tazara kilometa 150 da birnin Yaounde. Na ji ta bakin mai magana da yawun ofishin Prime Minister kasar ta Jamhuriyar Kamaru, Alhaji Sidiki, kan afkuwan wannan hatsarin na jirgin sama.
Wannan jirgin da aeroplane ne mai na kamfanin din Kotko, masu la'akari da zancen man din tsakanin Kamaru, fetur tsakanin Kamaru da Chad zuwa har yanzu Kribi Kotko. To an samu sun yi hatsari, ya ɗibe 'yan aikin su da za a ji a kai su wajen famfon man ɗin Belabo. To sun isa wani ƙauye gari da ake kira Nangai Boko, a nan suka saye suka yi hatsari suka fada a cikin jeji, amma an gano jirgin ɗin, kuma mutane 11 da suke ciki duk sun mutu. Yanzu dai ana nema a fidda su ne, an gano ɗaya ta ita mace da take ciki, amma gwamnatin Kamaru yana kokartawa a ga yadda za a yi a samu a san yadda abin da ya kawo wannan hatsari da rayuka 11 suka aka rasa su. Ministan transport ma yanzu hakan ne ina can garin din da su prefect, duk dai manyan gwamnatin Kamaru wanda suka abin ya gano su duk suna ce mutanen Kotko ma duk suna ce ana nan ana ta bincike, ana sojoji kuma suna taimaka fitar da gawawwaki da yake wajen din.
Na tattauna da Dr. Habibu Inuwa, masanin ilimin sararin samaniya ne a kasar ta Jamhuriyar Kamaru, ga yadda hira ta muta kaya.
Na farko, wannan jirgin da ya samu hatsari, waɗannan 'yan aiki su 11 ne, niyan da suka yi za su je su kalmala aikinsu ne, su je su yi aikinsu a sashin Belabo zuwa Yaounde, sannan waɗannan hatsarin ya sadu. Amma abin da ya kawo hatsarin ɗaya ne, sama ba dama, sama an yi hadari, bayan hadari ita jirgin ita ma ta samu ɗan hatsari kaɗan da yake ta fita hanyar ɗin da rada je kama ta, shi sa karfe 4 na rana ta fita hanya, rada zai kama
a karfe 4 ko karfe 2
karfe 2 na rana rada ya fita hanya. Ba rada baya gani, ba ganin su.
To dama duk lokacin da rada baya hango jirgin sama, to shin akwai matsaloli kenan?
Akwai dan matsaloli, shine hadari. Amma inda kuma waɗansu ƙarshen bayanu suka zo mana, kamun shi wannan jirgin ya samu hatsari ya fara daukan wuta, ya dauki wuta daga baya ya tsawa, anan aka samu hatsari.
To yanzu menene kake ganin cewa za a yi domin kare kare irin waɗannan al'amura da suke faruwa a sararin samaniya?
Kare irin waɗannan abubuwa game da samaniya abu ɗaya ne, a kula da aiki, a kula da jirgaye, don jirgaye na zuwa su zo su zauna za su kwana ɗaya biyu uku, daga an zo an ba da kuɗi cewa za a ɗauki haya sai a sa mai a tafi a dosa kula da shi, waɗannan kula sama kam sai Allah, sama sai Allah a ci gaba da kula da masu jirgin sama na su ji gaba da kula
da
jirgaye.
Na da bijin tabakin jami'an tsaro na masu aikin kwana-kwana a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, wanda suke ta ƙoƙari na gano yadda jirgin saman ya yi hatsari da kuma iyalan da suka rasa 'yan uwansu, ya ta buga lambobinsu ba ta shiga. Wannan jirgin sama dai na kamfanin Laironet ne, waɗanda suke zirga-zirga tsakanin kudancin Kamaru da arewacin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Amma a halin yanzu dai bincike ya nuna cewa an gano bala kusan jirgin a cikin ungulumin daji na garin Belabo Kana, kuma a halin yanzu dai mace kwaya 1 kilo aka gano ma'aikaciyar OTS a cikin jirgin sama. Amma hukumomin kasar Kamaru sun ce suna ci gaba da binciken kwakwab na gano sauran gawawwakin waɗanda yanzu haka suka makale a cikin wannan ungulumin dajin. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.